صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشاء تقص لغتا ربيع الآخر شكرا تدبو دا تدريبو دا أربعين هجرة تمن زنسيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة وأنك مشينا يدي دا شرندا بقي غواتا شابيو شكرا تدبو بيو دا غمشا تقص شكرا ميلادية zamu ci gaba da karatu ne a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalin da rahama a wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a babi na 134 babu istihbabi i'adati salami ala man takarrara liqa'uhu ala qurbin bi annan دخل ثم خرج في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها wannan babi shi muka karanta kuma akan sa muka dakata yanzu zamu tashi babi na 135 kada a manta kuma na cikin kitabu salami ne littafin da yake bayani game da sallama da ladabanta da abubuwan da ta kunsa malace babu istihbabi salami idza دخل بيته باب da zai bayani game da mustahabbancin yin sallama idan mutun ya shiga gidansa idan mutun ya shiga gidansa wajen iyalansa daya daga cikin ladduba da addinin musulunci ya umarci mutun musulmi ya ladabta da shi shine yin sallama kafin ya karasa wajen iyalinsa nabtsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance duk lokacin da ya fara shiga gida abu na farko da yake fara yi shine yakan dauki asuwaki ya goga a bakinsa ya tsaftace bakinsa tsaf sannan kuma sai ya sallama shiga wajen iyalinsa abin da yake fara yi kenan tsira da aminci su kara tabbata a gare shi qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wannan aya tana cikin suratul nur aya ta 61 Allah madaukakin sarki yace fa idza dakhaltum buyutan idan za ku shiga wasu gidaje fasallimu ala anfusikum to ku yi sallama wa kawunanku tahiyatan min indillahi wata irin gaisuwa da take daga Allah madaukakin sarki mubarakatan mai cika da albarka tayyiba kuma tsarkakakkiya daddada malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da fasallimu ala anfusikum ku yi wa kanku da kanku sallama shine ai sallimu ba'dukum ala ba'd ku yi sallama sashin ku akan sashi saboda abu ne dai da yake sanan dai cewa mutum ba zai yi wa kansa da kansa sallama ba sallama kana yin ta ne ga waninka to abinda ayat take nufi shine ku yi sallama sashin ku a bisa sashi abin nufi duk lokacin da mutum ya tarar da waninsa ko kuma ya shiga gidansa to ɗaya daga cikin abin da shari'a ta dora masa shine ya sallama mutanen gidan da ya shiga sawa'un wannan mutanen gida iyalinsa ne ba iyalinsa bane abinda da shari'a take so shine musu sallama wannan mustahabbi ne saboda Allah madaukakin sarki yace sallama tana cike da albarka yin sallama shine zai jawo albarka a wannan gida saboda haka malamai suke cewa abinda ya kamata kowanne musulmi ya kiyaye matukar yana so gidansa albarka ta mamaye shi shine yawan sallama idan zai shiga gida ko kuma idan zai shiga daki ba daidai bane mutum ya fado cikin gida kai tsaye ko da gidansa ne ba daidai bane mutum ya fado cikin daki ko da dakin sa ne in dai akwai mutum a ciki yana da kyau mutun ya tsaya ya sallama sannan kuma ya shiga babu ne fi idan ka shiga kai tsaye tunda ɗakin ka ne amma tunda akwai mutane a gidan da kai musu sallama irin ɗabi'a da hali da wasu daga cikin magidantan mu suke wannan kuskure ne mutum wani in ka tambaye shi tunda yake bai taba sallama idan zai shiga gidansa ba me yasa saboda gidansa ne to wannan kuskure ne ba daidai bane ko da gidanka ne ya kamata ka tarbiyantar da yaranka da su kansu iyalan naka yadda ake idan za a shiga gida idan za a shiga gida ake shine sallama a wajen wasa gani shine a wajenka amma lokacin da kake faduwa gida kai tsaye ba ka yin sallama to kamar wani adireshi kake ba su kamar wata koyarwa ce kake ba su cewa su ma idan za su shiga cikin gida to su shigo kai tsaye ba tare da sun yi sallama ba amma yin nan da kake koya musu kake kamar yadda wannan ayat ta mana ishara zuwa gare shi mala ya kawo hadisi na farko wanda kuma shine na ƙarshe a cikin babin wa an anas radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi Anas dan Malik yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon tsira annabi Muhammad tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi yace da ni ya bunayya ya kai dan dana idza dakhalta ala ahlika duk lokacin da kai niyyar shiga wajen iyalinka cikin daki ko kuma gida fasallim sai ce masa kai sallama a gare su yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika wannan sallama ta kasance albarka ce kai akan kanka da kai sannan kuma albarka ce ga iyalan gidanka kaga fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba sai ya ce me takun barakatan alayka wa ala ahlika wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi wa qala hadithun hasanun sahihun sai dai ta fuskar isnadi wannan hadisi bai inganta ba Imam Tirmidhi ya fitar da shi kamar yadda malam ya kawo a sama sai dai kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne da'ifi a cikin da'ifu Tirmidhi a cikin littafin da ya rubuta domin ware hadisan da suka inganta a cikin sunan na Tirmidhi tsakanin saqimai da sahihai ya ware su to ya kawo a cikin wanda ba su inganta ba ya nuna cewa wannan hadisi bai inganta ba to kaga inda ta fuskar isnadi ne kai hujja da wannan hadisi akan idan mutum zai shiga gidansa ya sallama ba za ka yi ba amma wannan aya kai da makaranta a sama ta ishe mu hujja Allah madaukakin sarki ya ce fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba abu na farko zakai sallama dan shiga gidanka domin umarni ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu na biyu zakai sallama domin albarka da Allah madaukakin sarki ya kirawo sallama tana da ita da kuma tsarkin da take tattare da shi abu na uku domin ya kasance ka fadakar da waɗanda suke cikin gidan idan suna wani abin da bai dace ba ko kuma ba su kintsa ba su gyara domin shigowarka abu na hudu kuma dan ya kasance koyarwa ce a gare su kawo ko iya waɗannan abubuwan da makallisa fa sun ishe ka karanka yin sallama idan zaka shiga gida ko da wannan hadisin bai inganta ba wannan ayar ta wadatar da mu insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace babu salami ala sibyani wannan hadisi wannan babi mala ya kulla shi domin yin mana bayani game da babin da zai yi bayani game da mustahabbanci akan sallama wa kananan yara ma'ana hatta kananan yara ma a da musallama idan aka ce kananan yara sune yaran da suka kai sun tamiz ma'ana sun kai shekaru na mayyazewa yaran da yake shekara 11 har zuwa shekara 18 ina fata an gane ba ana nufin yan mutsin yara da suke wasan kasa ba wanda idan kai mai sallama bai san abin da kake nufi ba amma ana nufin yaran da sun za su iya tantance me ake nufi da sallama kace assalamu alaikum za su fahimce ka su ma iya baka amsa to wannan ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne musulmai da zamu zo mu ji insha Allah ta'ala an Anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yarda Allah ta kara tabbata a gare shi annahu marra ala sibyanin Anas dan Malik ya wuce ta wajen wasu yara fasallama alaihim Anas dan Malik sai ya musu sallama wa qala sai ya ce da wanda suke tare da shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaf'aluhu abinda yasa kuka ji ne waɗannan yara sallama saboda manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana aikata hakan shi yasa na aikata ba ana ba a kasa ya tsinta ba mai gidansa ya gani yana yi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma sai yayi. Anas ibn Malik yayi koyi ne da sunna ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Malamai suka ce wannan koyarwa ce kyakkyawa a ya kasance duk lokacin da ka samu yara waɗanda za su fahimci abin da kake nufi da sallama to kai musu wannan sallama. Al-Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya kawo wasu dalilai kamar haka. Yace abu na farko, idan kai wa yara sallama, abu na farko dai kai koyi da sunna ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, saboda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mana umarni da sallama. Allah madaukakin sarki yayi umarni da sallama a game kowa da kowa ya shiga ciki, babba ya shiga ciki, karami ya shiga ciki, namiji ya shiga, mace ta shiga. To idan kai wannan kayi koyi da aya cikin Al-Qur'ani, sannan kuma kayi koyi da manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki na cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Allah madaukakin sarki yace hakika tabbas kuna da kyakkyawan abun koyi game da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Dukkanin wanda ya koyi da manzon Allah to ya shiryu, wa in tuqiyuhu tahtadu. Yace abu na biyu, sallama wa mutum wa kananan yara yana nuna kaskantar da kai da nuna kai ba kowa bane. Dan galibi zaka ga al'adar mu ta gudana, kananan yara ba a fiye mai da hankali zuwa gare su ba, ba a fiye musu sallama ba, ba a fiye kula su ba. An kaga an kira yaro sai dai a ce kai zo na aike ka gidan nan. Ina fata an fahimta. Galibi zaka ga ko da ma aikin nasu za'ai, mutum zai ce musu assalamu alaikum, kai zo na aike ka ba, a saboda yana gani kamar matsayin su da kimar su bata isa ai musu sallama ba, sai dai ce kai, saboda wani sa'an dan sani, wani sa'an kankanin sani haka, kai zo shiga gidan da ka kira mun wani, shikenan. Ina fata an fahimta. To yi musu sallama zai cire maka wani jiji da kai da ganin kai wani ne, saboda haka zai haifar maka da tawabu, wanda abu ne da Allah madaukakin sarki yake san sa. Kamar yadda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma zadallahu bi afwin illa izzan وما تواضع احد لله وما تواضع احد لله الا رفعه. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu abin da Allah subhanahu wataala yake karawa bawa idan yi afwa sai daukaka. Duk lokacin da za a yi maka abu ka kauda kai kai afwa, to wannan afwar taka babu abin da take kara maka a wajen Allah sai me, sai daukaka. Kamar yadda wasu za su gani ai kamar ragwanta ne, kamar gazawa ce, kamar kasawa ne, duk abin da aka yi maka ce zaka yi hakuri, zaka yi afwa. To sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al'amarin ba haka yake ba. Duk lokacin da kake afwa wa mutane, kai kuma wani matsayi kake samu na musamman a wajen Allah madaukakin sarki. Sai lokacin da Allah ya tashi kiyamarsa, lokacin da mutanen da suke gani ai kai wani abin da ba daidai ba, ka rena kanka, ka bari an rena ka, sai lokacin Allah madaukakin sarki zai dauko kuma ya dauka ka akan su gaba daya, ka samu na matsayi na musamman. Sannan sai Annabi ya ƙara cewa wa ma tawadaa ahdu lillahi illa rafa'u. Babu yadda za a yi wani bawa ya kaskantar da kansa saboda Allah madaukakin sarki sai Allah ya dauka shi. Haka al'abarin yake. Duk mutumin da yake son girma, ku lura ku gani, duk mutumin da yake son girma a cikin mutane baya samu, ba haka bane? Duk mutumin da yake son girma, yake son a ga shi wani ne sai ya zama wani, za ga wallahi baya samu wannan girman. Amma duk mutumin da yake nuna shi ba wani bane, ya kaskantar da kansa cikin mutane, to nan da nan za a ga Allah madaukakin sarki ya dauka shi. Wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki. Haka manzon Allah ya ce wa ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'u. Babu yadda zai mutum ya kaskantar da kansa saboda Allah fa, shine sharadin. Kai ne saboda Allah, ba dan a ce kai mai tawabu bane. Shi kuma Allah madaukakin sarki sakamakon da zai maka sai dauka kaka sai ga kowa kuma kai yake so ya gani. Wannan haka al'abarin yake. Lokacin da kake so kuma kai wani ne, kana nuna mutane kai baba kamar ka ko abin da ya kama da ka. To a lokacin kuma zaka mutane san dauka ka dan kadan baka da wani matsayi a wajen su gaba daya. Saboda haka malai yace abu na biyu da sallama zata kara mutum shine tawabu. Abu na uku, sallama wa kananan yara zata kara wa mutane mai koyar da, zata kara wa su yaran koyar da su wannan sallama din. Duk lokacin da kazo kake wa kananan yara sallama, kamar me kake musu, kamar koyar da su kake, kana nuna musu wannan al'amari abu ne mai kyau su ma su rinka yi. Abu na gaba kuma shine zai kasance akwai soyayya tsakaninka da su, za su saki jiki da kai, za su aminta da kai, wanda zaka samu saukin nusar da su idan suna wani abin da ba daidai ba su dena, ba haka bane? Duk lokacin da in ka zo wuce ka gansu ka ce assalamu alaikum sannunku ka wuce, assalamu alaikum sannunku ka wuce, sai ka tarar da su suna wani abin da bai dace ba idan ka tsaya kai musu nasiha za su yadda ko ba su yadda ba za su yadda amma babu ruwanka da su babu abin da ya shafe ka da su sai lokaci guda kaga suna abin da bai dace ba za su saurare ka ba za su saurare ka ba sai kai musu magana sai su mayar maka me yasa saboda asali baka alakanta kanka da su ba amma ka alakanta kanka da su ka nuna su ma mutane ne kamar kowa to su ma sai su saki jiki da kai sai su dauke kake ma a matsayin mutum saboda yadda al'amari yake shine duk yadda kake ganin kanka babba ne shi ma wannan yaron fa a lokacin shi ma fa ji yake da kansa fa aka bane yanwa idan ka mai da shi mutum to shi ma sai ya dauke ka mutumin da ya fi shi haka ne kana ji kai babba ne ka fi shi to shi ma fa a lokacin daidai yadda yake ji da kansa shi ma daidai gurgurdan girman da yake da shi haka yake ji da kansa don ka nuna shi ba kowa bane to shi ma fa sai ya ce ba wanda ya isa ba idan kuma ka dauke shi ka ce shi mutum ne to shi kuma girman da zai baka sai ya fi wanda ka bashi haka ayyada take saboda haka sai kai musallama saboda waɗannan abubuwan da muka ambata alal akalla dai idan kai sallaman nan zaka samu ladanka mun ji a baya ku ko ka samu lada 10 ko 20 ko 30 saboda Allah mai kamanta ko fituwa kai ka je kai wata bukatar da ka dawo kai wa yara sallama sau daya ka samu lada 10 tsakani da Allah mai kamanta babu baka rabota ba kai rabota kamar yanzu a ce ne mutum ya fita ya je wani waje sai ya samu 10,000 a ce kullum zaka fita ka samu 10,000 saboda Allah wani wajen zaka yi fashin zuwansa zaka yi latti ko baka da lafiya sai ka tashi ka gangara ka ce to abin da ya kamata ka rinka kawa kanka ke wannan ladan fa uwa da muke tarawa kake samu sai ka dakata idan ya ji ya amsa wa alaikum salam yayi shiru ba fa shiga yake ba dan uwa sai ka ce na shigo shigo mana shigo shikenan shine abin da ya kamata amma galibi yanzu idan mutum ya fiye wani sai ka ana haba da Allah wani sai ka ce bako kai ka fiye abin nan sai ka zo ka tsakanya ta kwada sallama sai ka ce wani bako ka shigo mana ba daidai bane wannan idan lokacin da kake ce masa ya shigo sai ka ce bako kana cikin shiri wani lokaci kuma zai zo ya same ka baka cikin shiri kuma ya fado maka kowanne dan adam akwai yanayin da baya so a ganshi a cikin sa ɗan uwa ba ka bane kowa ba zai so a ganshi a cikin wani yanayi ba to amfani neman izini kidan da sallama ko da a gidanku ne akwai yara duk wannan kawai kana cikin daki sai dai ga yaro ya fado a haka irin wannan saboda galibi iyaye ba ma kokarin koyawa yara tarbiya irin wannan sai yaro ya fado daki zai ga iyayensa a yanayin da bai kamata ba haka bane haka ne sai kuma yaro ya je rinka bada labari tunda shi ba shi da waye bai san komai ba sai ya rinka bada labari to amma idan ka koya yaro neman izini alal akalla kada ka sake ka ara shigowa sai kai sallama idan kana cikin daki sai yaro ya shigo kawai sai ya fado maka to sai ka tsaya sai ka kai masa magana zai fara magana sai ka dakatar da shi fita ka je kai sallama shikenan idan ya fita sai ya sallama sannan a koya masa yadda ake neman izini assalamu alaikum na shigo haka zaka rinka cewa sai an baka dama sannan ka shigo shi sai ga a cikin wannan sura da ta nur Allah madaukakin sarki ya ware wasu lokuta guda uku wanda yace hatta yaya da bayi bai kamata su rinka shiga gida ko su rinka shiga ɗakin da iyayensu ko kuma masu gidansu suke ba me yasa saboda irin wannan yanda muka faɗa ya alladhina amanu liyasta'abinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat yace min qabli salati alfajri wa hina tabauna thiyabakum wa min ba'di salati alisha sai yace thalathu awratin lakum waɗannan lokuta guda uku to al'aura ne galibi a lokacin mutum yake dan kwanciya ya dan huta ya cire kayansa ya rataye su to bai kamata a ce yaro yana ganin uba ko uwa a cikin kowane yanayi ba wannan yana koyawa yara fitsara da rashin kunya bai kamata ba yadda wasu ba sa gane irin wannan abinda sai dauka ai kawai dana ne kamar daga jikina in yaro ya fara wayo lura ake da shi lura ake da yanayinsa shi sa ga addinin musulunci ya ce idan yara suka fara tasowa da zarar sun shekara 10 a umarce su da sallah idan sun ki a buge su sannan kuma a raba wajen shimfiɗa su da namiji da mace sai a raba wajen shimfiɗa su haka ake kai ga ɗakin ku can kai ma ga ɗakin ku can amma yaro ya kai shekara 10 ku duba fa yaro ɗan shekara 10 galibi abin bai gama hankali ba amma tun daga lokacin ya kamata a yi mai a fara raba su amma wasu sai ka ga yaro shekara 15 wasu ma sun girma tare suke kwana saboda Allah ba dole a ga abin da ba a bukata ba.